Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballake gabatarwa. Wasu manoma maza da mata har da matasa a Najeriya sun koka cewa a gwamnatin da ta shuɗe ta tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ba da umarnin a ba manoma tallafi domin su noma har su ciyar da ƙasa sannan a sayar wa wasu ƙasashen duniya. A wannan shirin na noma tushen arziki, wakilin Madina Dauda ta tattauna mana da manoma inda suka bayyana matsalolin da ke ci musu tuwo a ƙwarya tare da neman mafita domin ciyar da harkar noma gaba. Musamman a wannan sabuwar gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wanda ya ce zai ci gaba da samarwa manoma tallafi da dabarun inganta noma domin ƙasar ta yi dogaro da kanta. Ga dai ci gaban tattaunawar.
Yanzu kin ga bai jima ba wani yaro a Sokoto ya yi injin na ban ruwa mai amfani da wutar rana.
Hasken rana
kenan. So me ke nuna wannan shi ne, yana nuna cewa akwai matasa da suke da wannan ilimi. Shi ba manomi ba ne, amma ya ga menene matsalar manoma a yankinsa, shi ne wahalar fetur baƙin mai da kuma generator. Sai ya amfani da wasu ɗan pipe da kwankwalati da 4 minute gam da komai, yakan sai da musu shi akan naira 20,000 da wani abu.
Kuma suna aiki da shi?
Suna aiki da shi har shekara uku. Za ka yi amfani da battery, bayan battery kuma ka zo ka yi amfani da wutar
hasken
rana ka yi amfani da shi. Yanzu gaba ɗaya nahiyar Sokoto ta wajajen Sokoto na abin da suke da shi gaba ɗaya kenan. Haka zalika muna da wani matashi da ya tashi shi kuma ya ga yankin su abin da suke fama suna noman tumatir da komai, sai tumatir din ya zama kana ta wallahi tallahi ka rasa yanda zaka yi da shi, ya lalace. Sai ya kokari ya kawo hanya da zai iya samun wani yanayi da zai rike tumatir din har zuwa wani dan zango mai lalacewa. Kin ga me ke kawo haka? Wannan yana cewa matasa suna neman su kawo matsaloli, su kawo hanyoyi da za a kare wannan matsaloli. Abu na gaba shine wasu matasa kuma su abin da suke kokarin yi shine yanzu duniya hankalinsa ta tashi akan abin da ya shafi harkan global warming. Gaba ɗaya shine mutane ana sare bishiyoyi, ana kaza kuma ana samun matsaloli mai sosai wajen frustration da sauransu. Su kuma sai suka ga to ya za su iya su kawo a zamanance kimiyya da fasaha wajen soya wannan yanayin ba tare da yana taɓa harkan gonakin gaba ɗaya da kuma kiwo gaba ɗaya. Wa zai maka wannan ba matashi ba? Dole matashi ya kamata ka janyo ka bashi, nuna mashi ya kawo ya baje gwaninta ta yi komai. Abu na gaba wasu matasan kuma harkan kimiyya da fasaha suka iya, su kokarin su shine ya za su zama manomi idan ya noma ba sai ya sha wahalar mota da komai ba, ya tallata hajarsa
a inda yake.
Kuma kai ma da kake siye wani gari ka siye hajar nasa inda kake a samu a kai maka ba tare da wata wahala ba. Me ka haka su matasa su suke da wannan irin ilimi da za su kawo jama'a, kuma jama'a ta amfana da harkan noma. Haka wajen sarrafa, wajen fitarwa, haka kuma yin ma irin su taki da wasu ababai gaba daya. Kin ga dole ne gaba daya complete value chain na kowane kungiya dole sai da matashi.
To me yaje hankalinku matasan Najeriya? Kana da matasa nawa ne a kungiyar taka?
Idan muka duba lura da universities da muke da club a jami'o'i da kuma yaran secondary school da muke da shi, muna da kusan mun clockin kusan miliyan 2 yanzu haka a kasar gabaki.
Dukkan su manoma?
Dukkan su, wasu manoma, wasu sun kware harkan kimiyya da fasahar harkan noman, wasu sarrafawa, wasu kuma har ma fitar da ita waje. Duka abin da complete value chain din gaba ɗaya kenan.
To ya ka ja hankalin su suka amince da noma?
Ajiya idan kika duba kika ga noma, kullum ina faɗi wa mutane ko mun ki ko mun so duniya hankalin ta tafi karkata harkan abinci. Sai sa ko asibiti ka je a ce ka ci abinci kafin ka sha magani, ashe
kuma ka ci mai kyau,
kuma ka ci mai kyau abinci. To me ke nunawa anan shine noma ana yana bukatan shine kadai abin da zaka iya controlling duniya da shi. Yau idan kika duba Russia da Ukraine suna fada, mutumin da ke kauye na bin isyan burodi saboda alkama ta yi tsada. Me ke nuna maka ce kenan, kai da baka taba zuwa Ukraine ba, gashi Ukraine suke can, ashe kai ma ya taba ka a nan Najeriya. Karfin kenan. Abu na biyu da nake so mu gane, duniya yanzu gaba ɗaya kace kasashen duniya baki ɗaya zaka ga suna fama da yanayin fari. Ga gonar, ga abubuwan aikata gonan, amma ba a iya ai noma saboda canjin yanayi. An ba haka ba Bature da ke wani kasan duniya ya tara maka kusan trillion 28 na dalar Amerika a harkan yanayi, kasan ya taba shi ne sosai. So ko mun ki ko mun so Najeriya da muke da noma, kawai in noma zaka dauka, muna da ƙasa da har yanzu ba a noma ta ba, sama da hectare miliyan 80 da ba a noma ta ba, tana nan har yanzu a ciki. Me ke nuna maka cewa kuma muna da matasa sama da kimanin sama da miliyan 70 da suke kan hanya, wannan duka matasa ne. kuma galibin matasan idan ka duba statistic ba su da ababan yi suna zaune a gida ce san an ce rashin zaman lafiya wa matasa ke ciki rashin kaza matasa ke ciki to shin kokarin shine wannan matasan zamanin mu muke faɗa yau idan yau ka zama wani abu a ce yau kasar ka ba zaman lafiya ina zaka tafi saboda gaba ɗaya al'umman ya zama barazana ne gare mu dole ne sai mun koma mu wayar musu fahimtar da su cewa a garin ka kana iya samun ka samu abin da ya dace da wannan muke muka yi ganin gwamnatin da ta shuɗe ta yi kokari sai sa wannan kirkiran wannan harkoki na sa kuɗi da suke wa mutane na Anko Borrowed ba wai sun yi amai da bashin bane a'a su kalkatar da harkalin mutane ma ya koma noma ne kuma sun yi achievement wannan yanzu da mutanen muke koma shekaru 7 8 a baya ba sama mai noman ba kowa yana nan
to bari zan dagare ka bari in samu shugaban wannan kungiya ta kungiyar masu fataucci sarrafawa da dillancin dabbobi a wani yanayi kuke a yanzu tunda ka koka cewon gwamnatin da ta shuɗe ba ta ba ku tallafi ba gashi kuma kuna son ƙasa ta ci gaba a wani yanayi kuke yanzu
to idan kika ga saniya a kasuwa babu jarin gwamnati babu bashin banki manomi ne ya noma ya hada kudinsa ya iya sayan shanu yake kai kawo akan hanya bugu da ƙari yana biyan gwamnati haraji a inda ya dauka da inda ya sauke bayan haka akan hanya ma akwai masu tarihi suka karbi kudade
masu sauraro anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilin yamma Abuja Madina Dauda sai kuma Julius Redistribution da take makanta da mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Kar mu manta baya shine ta da mu sannan arzikin mu shine